السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Juma'a da ke nan cikin Jami'ar Bayero ta Kano. A wannan yammaci na Laraba, yau muna 21 ga watan Juma'adul Ula, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma ya zo daidai da 12 ga watan 11 miladiya ta 2025, a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Fawaid wallafar Al-Imam Al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 69. Malam yake cewa laysa al-ajabu min mamlukin yatazallalu lillah ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بسنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. مالك ليس العجب باب ما ماكي بني من مملوك يتذلل لله، babu abun mamaki game da bawa abun mallaka wanda yake kaskantar da kansa ga Allah, waye ta'abbadu lahu yake bauta masa, wala yamallu min khidmatihi baya kosawa wajen hidimta masa, ma'a hajatihi wa faqrihi ilayhi tare da bukatuwarsa da talaucinsa zuwa gare shi. Innamal ajabu inda mamakin yake kawai shine min malikin na mamallaki mai cikakken mulki, ya tahabbabu ila mamlukihi da zai rika lallashi da nuna kauna, lallashi tare da nuna kauna, tare da nuna soyayya ila mamlukihi zuwa ga bawansa, bi sunufi inamihi ta hanyar ni'imominsa da zai yi masa iri-iri, wa yatawaddadu ilaihi ya lallashe shi ta hanyar nuna masa kauna, bi anwa'i ihsanihi ta hanyar yi masa kyautattaki iri-iri, ma'a ghinahu anhu tare da wadatuwarsa ga barinsa, tare da cewa shi baya da bukatar komai a wajensa. Ana Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah yana nuna girman rahmar Allah da lutufinsa da kyautayinsa, wanda babu wanda ya kai shi a wannan al'amari, babu wanda ya kai Allah tausayi, ya kai Allah kyautatawa, ya kai Allah lutufi. Shi ne mai kowa mai komai, amma kuma ni'imarsa ko in ce rahamarsa da falalarsa ta kewaye ko ina da ina, ta lallaba kowa da kowa. Ya ce ba abin mamaki ba ne idan bawa ya kaskantar da kansa gaban Ubangijinsa, ba abun mamaki ba ne idan bawa ya bauta wa Ubangijinsa, ba abun mamaki ba ne idan bawa ya hidimta wa Ubangijinsa. Saboda me? Saboda shi ke da cikakkiyar bukata zuwa ga Ubangijinsa, yana da bukata zuwa ga Ubangijinsa, rayuwarsa ba za ta tsayu ba sai da taimakon Ubangiji, babu wani abu nasa da zai tafi ba tare da taimakon Allah ba. Saboda haka yana da bukata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, bukatar da bata yankewa ta kowane lokaci, a kowane lokaci bawa cikin bukatuwa yake zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, rayuwarsa ba za ta tafi ba sai da taimakon Allah subhanahu wata'ala. Don haka babu mamaki dan bawa ya ci gaba da kaskantar da kansa gaban Ubangijinsa, babu mamaki dan bawa ya ci gaba da bautawa Ubangijinsa, babu mamaki dan bawa ya ci gaba da hidimtawa Ubangijinsa. Saboda shi ke da tsananin bukatuwa zuwa ga Ubangijinsa, wanda kake bukata a wajensa to babu babaki dan an ganka kana sun koyar da kai a gaban sa saboda bukatuwarka zuwa gare shi to Allah subhanahu wataala shine mai cikakkiyar wadata kowa kuma yana da bukatuwa zuwa gare shi ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne masu cikakkiyar bukata zuwa ga Allah Allah shine mawadaci sannan ya shayebo saka babu abin mamaki dan bawa ya bauta wa Allah inda mamakin yake a ce shi wannan mai cikakken mulki shine Allah wanda komai yana karkashin tasarrufin sa komai yana hannun sa sai yadda ya ga dama juya kowa da komai bai da bukatu bai da bukata zuwa ga kowa bai bukatar komai a wajen kowa amma duk da haka yana nuna tausayawa da nuna kauna ga bawansa tare da cewa baya bukatar wannan komai a wajen wannan bawan amma yana nuna masa tausayi tare da nuna soyayyarsa gare shi yana nuna masa tausayi tare da nuna masa kauna kullun yana bulbulo masa ni'imominsa ta ko ina iri iri ba dare ba rana babu shakka wannan shine abin mamaki saboda haka ubangiji subhanahu wataala mai cikakkiyar rahama ne kuma rahamarsa ta lidiga kowa shine wanda ake saba masa amma kamar baya gani yana ci gaba da taimakawa masu sabansa ana saba masa ba dare ba rana shi kuma ni'imarsa tana sauka ga masu sabansa ba dare ba rana kamar ba sa yi waye yake da irin wannan sifa ba Allah ba babu shi kullun laifuffukan mu daukaka su ake zuwa gare shi shi kuma kullun ni'imominsa saukowa suke daga zuwa gare mu ana saba masa shi kuma yana ni'imtawa masu saba masa yana musu tayin gafara yana musu tayin tuba afala yatubuna ila Allah ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha kullun tayin tuba yake bayan sa alhalin kuma su kullun cikin saba masa suke to anan abin mamakin yake amma ba wai kai bawa ka bauta wa Allah ka kaskantar da kai gaban sa ba ba wanda ne abin mamaki ba a mamaki yadda ubangiji shi yake nuna maka kauna da dangogin ihsani da kyautatawa da ni'imomi iri iri da yake maka ni'imomin da ba za ka iya lissafa su ba kana laifi kullun yana gafarta maka inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'un layl Allah subhanahu wataala yana shimfida hannunsa da daddare dan ya karbi tuban wanda yayi masa laifi da rana ya shimfida hannunsa da rana dan ya karbi tubar wanda yayi masa laifi da daddare saboda haka kullun cikin yafiya yake da gafara wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah kullun cikin gafara yake ga bayinsa yana farin ciki da bawa yayin da ya tuba zuwa gare shi yayin da ya laifi ya tuba yana farin ciki da shi lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi yafi kowa farin ciki ya ga bawansa yayi laifi ya tuba da Allah ce innal ladhina fatalu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul harim Allah ce wadanda suke fitinar suka fitini mu'minai suka hura wuta ga dangadan suka rika jefa su mazan su da matan su yaran su da manyan su masu karfi da marasa karfi saboda sun yi imani da Allah wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid suka rika tura su a cikin wuta tana ci ga dangadan suna konewa su kuma suna kallo suna shewa suna jin dadi bayan Allah ne waliyan Allah saboda kawai sun ce sun yi imani da Allah ake musu irin wannan kisan gilla kisan wulakanci. Allah ce lalle waɗanda suke fitini muminai maza da mata sannan ba su tuba ba, wanda daga cikin magabata ya ce duba sha'anin Ubangiji, suna kashe waliyansa yana musu tayin tuba. Yaqtuluna awliya'ahu wa ya'ridu alaihim at-tauba, suna kashe masa waliyansa shi kuma yana musu tayin su tuba. Afala yatubuna ila Allah. To saboda haka wannan shine abin mamakin, amma ba kai ka bautawa Allah ba. Allah baya da buƙatar komai a cikin bautarka, ka bauta masa da kakka bauta masa babu abin da zai rige Allah da komai. Idan ya ga dama sai ya kwashe mu duka ya kawo su sababbi fil, ya kuma aje su yadda yake son su. In ya sha iya zuhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, ma zalika ala Allah bi aziz, wannan ba abu ne da zai gagara Allah ba. Ya share waɗanda suke bayan ƙasa, suke doron ƙasa duka, ya kawo wasu sababbi fil ya zuba. Zaka baya da buƙatar komai daga wajenmu, amma duk da haka yake mana sakayya ninkin ba ninkin abinda muka yi na kyautatawa. Saboda haka ne yake gaya mana in mun yi da kyau dan kanmu, in mun mamuna na dan kanmu, in ahsantum fali anfusikum wa in asa'tum falaha, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha. Wanda duk ya kyautata ya yi don kansa ne, wanda kuma ba daidai ba kai ya cewa zai cutar da Allah komai. Allah ba zai cuci da komai ba, da ka bauta masa da kakka bauta masa ikonsa yana nan cikakke. Saboda haka kai ne za ka amfanar da kanka. Saboda haka abinda za ka yi mamaki shi ne yadda kake saba wa Allah, amma cikin Allah subhanahu wa ta'ala cikin ni'imta ka yake bai hana maka ba. Sannan malai ya ce kafa bika izzan annaka lahu abdun wa kafa bika fakhran annahu laka rabbun, ya ishe ka izza da alfahari ka ji cewa kai bawansa ne. Ya ishe ka izza da alfahari ka daga kai a ko ina jin cewa kai bawan Allah ne. Wa kafa bika fakhran annahu laka rabbun, ya ishe ka alfahari shi ubangijinka ne. Ya ishe ka izza kai bawansa ne. Ya ishe ka alfahari shi ubangijinka ne. Wa mimma zadani fakhran wa izzan wa kittu bi akhmasi ata'u thuriya duquli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya, ce daga cikin abin da ya kara min alfahari da jin isa jin na shiga karkashin fadar ka ya Allah, da kace ya ibadi ya ku bayina, naji cewa haddani cikin wannan magana da kiran da kake yi, wanda ya ƙara min ɗaukaka da alfahari da izza. Kai ka ce zan iya taka tauraron Surayya da tafin ƙafata saboda jin yadda nake wani isha da cika. Sannan ya ishe ni alfahari da izza da ka aiko min annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi na, shi ne ka zaɓa ka sanya ni cikin al'ummarsa. Saboda haka samun bawa a matsayinsa na mai bautar Allah, na Abdullahi bi ma'ana al'abidu lillah, ba al-mu'abbadu ba, duk wanda yake sama da ƙasa bawan Allah ne, ko yana so ko baya so, ko yaƙi ko yaƙi ko yayi so. Kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda, duk na sama da ƙasa kowa bawan Allah ne, ba wanda ba bawan Allah ne. Wa kulluna laka abd, wanda annabi kici dukkan mu bayinka ne. Ka bauta wa Allah ta hanyar da yake ya shar'anta maka, ko ka bauta Allah ta hanyar sunnarsa ta halitta da ba za ka iya saba mata ba. To amma inda sharaf yake, sharaf da ɗaukaka da isa da izza da alfahari, shi ne ka zanto mai bauta wa Allah, ka zanto mai bautar Allah cikin ƙauna da soyayya da jin daɗi cewa kai kana bauta wa Allah. In ka kawo mu matakin ubudiyya wanda ya fi kowa cika a matakin na ubudiyya, shi fi kowa kusanci da Allah, shi fi kowa samun kamala. Shi yasa babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so irin a ce da shi Abdullah, bawan Allah Abdullah. Saboda haka in ya tashi faɗar matsayinsa a wurin Ubangiji sai ya sifanta kansa da bawa. lokacin da Aisha radiyallahu ta'ala anha take tausaya masa yana tashi cikin dare ta ibada yana tsayuwar dare har kafarsa tana tsagewa take cewa Allah ya gafarta maka kowane irin laifi da zaka aikata da wanda ka aikata in ka aikata da ya tashi bata ansa cewa afala akunu abdan shakura afala akunu abdan bana zamo bawa lokacin da Allah ya aiko masa mala'ika Jibrilu ya tambaye shi me yake so wani matsayi yake so a bashi annabi mai bilki ko a bashi bawa manzo yace bal abdan rasula a sanya shi annabi mai mulki irin sa annabi Sulaiman irin sa annabi Dawud zamana yana da ya mallake ko ina a duniya mutum da aljan ko ko ya zama bawan Allah manzansa annabi yace bal abdan rasula a sanya ni bawa manzo saboda wanda ya fi daukaka annabi sallallahu alaihi wasallam tasarrufinsa tare da ubangiji tasarrufi ne na bawa ba na mai mulki ba mulki shi da annabi Sulaiman da Allah ya ce hadha ata'una famnun aw amsik bighairi hisab ce ga kyautan mu nan ga baiwan mu nan da muka baka famnun aw amsik ka kyau ka bawa duk wanda ka ga dama kyauta ka hada kowa wanda ka ga dama ka babu wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama babu mai maka hisabi akan wannan saboda ka tasarrufinsa tasarruf ne na mai mulki in ya ga dama ya zaka in ya ga dama ya hana ka ba yadda ka iya ka yi magana kuma ya sa daure ka saboda ka tasarrufinsa tasarruf ne na muluk shi yasa Allah ya ce famnun aw amsik bi ghairi hisab ka bayar wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama babu wanda zai zo maka bincike me yasa ka ba mu wanda ka hana wani Allah ya bashi wannan damar amma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ana al-qasim wallahu huwa al-mu'ti Allah shike bayarwa ni rabawa nake kuma ina sanya abinda Allah ya bani a hannuna inda yake so inda yake so shi yasa da Allah subhanahu wata'ala zai faɗi ita in annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada da kansa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu saboda Allah subhanahu wata'ala shi ya bashi shi kuma ya nuna masa ga inda zai sa abinda ya bashi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi jin dadi a sifanta shi da bawan Allah an kura adaka a bashi sifa kenan shi yasa a hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam al-Bukhari ya rawaito nabi yake cewa la taquruni kama aqrat an-nasara Isa ibn Maryam innama ana Abdullah faqulu Abdullah wa rasuluhu kada ku kuzuzu tani kamar yadda nasara suka yi wa Isa dan Maryam har suka kai shi mataki na ubangiji annabi ya ce kar ku yi ibn haka ni bawan Allah ne don haka kurewar yabo da za ku yi min faqulu ku ce Abdullahi wa rasul bawan Allah manzansa wanda yasa a cikin tahiyyar da muke yi a sallolin mu duka ya zanto abinda aka shar'anta mana na gaisuwa da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine mu ce abduhu wa rasul a cikin tahiyyar mu wanda ita ce gaisuwar da muke yi mu yi wa Allah mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duka sallolin mu ita ce mafi girman ibada da akwai wata gaisuwar da tafi wannan ita za a shar'anta mana saboda ka kololuwar yabo kenan shi yasa a gurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya kira shi da bawansa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin bi mithlihi kaga wajen maganar saukar da alqur'ani wanda shine mafi girman mu'jiza da Allah ya ba mu wani annabi daga cikin annabawansa babu mu'jizar ta kai mu'jizar da aka bawa alqur'ani aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira saboda wajen maganar alqur'ani wanda shine mafi girman mu'jizar da Allah ya bawa annabinsa sai ya kira shi da abduhu dan wannan matsayin shi zai dace da girman da abin da aka bashi hakanan wajen tahaddi shine in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina maganar tahaddi wato kalubale da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya na cewa a kawo kamar alqur'ani nan ma sai Allah ya kira annabi da bawansa saboda girman tahaddi din tahaddi ne da babu wanda ya isa ya ce zai iya fuskantar wannan kalubale ko ya karbe ta wannan kalubale ko ya karbe shi saboda haka sai kalmar abdina da ita za ta dace da girman abin da ake magana akan sa haka nan da aka zo magana isra'i subhanallazi asra bi abdihi saboda wani abu ne da bai taɓa faruwa ba a tarihin dan adam abin da ya faru da isra'i ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ga sai Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar abd tace mafi girman sifar da za ta dace da wannan girman al'amari haka nan sha'anin da'awa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi ribada to haka nan a kurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi to kai bawa baka da wani abin da zaka yi alfahari da shi shine jin cewa kai bawan Allah ne mai bautarsa wannan shine mafi kololuwar abin da zaka samu na daukaka sallallahu alaihi wasallam yace faslun iyyaka wal ma'asi fa innaha azallat izzas julu wa akhrajat iqta'as kun yace ina maka tsawa ina maka ahir da saban Allah da aikata zunubai fa innaha domin su zunubai azallat izzas julu su suka kaskantar da izzan nan ta usjudu li adama da Allah yace wa akhrajat iqta'as kun sannan ta watsar su suka watsar suka fitar da wannan kaso na cewa ka je ka zauna cikin aljanna anan yana ishara zuwa ga annabi adam alaihi salam annabi adam alaihi salam Allah subhanahu wataala bayan ya tanadan masa murfajiyar kasa da abin da yake cikin ta an masa kikkiawan tanadi sannan Allah ya halicce shi dan ba halicce shi sai aka halicce inda za a saukar da shi bayan abin da zai faru ya faru nija'ilun fil ardi khalifa sannan aka halicce shi bayan an halicce shi Allah subhanahu wataala ya nuna girman sa da darajar sa a gurin mala'iku wadanda su ne mafi girman bayin sa da suke masa bauta a samaniya babu wani wanda ya kai mala'ika a sarfajiyar samaniya da yake bautar Allah zababbu ne a gurin Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya karrama annabi Adam da cewa da yayi wa mala'iku usjudu li adama ku yi wa annabi Adam sujjada wannan sujjada ce ta karramawa da ya nuna masa matsayinsa a gurinsa da wanda ya samu izza ya samu ɗaukaka Allah ya fifita shi da abubuwa na halittarsa da hannunsa da ya yi na busa masa ruhinsa na sanya mala'iku su yi masa sujjada na koyar da shi al'asma'a kullaha wanda duk ɗaukaka ce da Allah ya yi wa ɗan adam kuma don ya nuna darajar jinsin ɗan adam Allah ya yi wa annabi Adam wannan dan ya zanto a fahimci cewa jinsin dan adam yana da daraja shi yasa a wani guri cewa laqad karramna bani adam duk iyayen annabi Adam sun samu wannan duk abin da yake na daraja ga iyayenka kai ma ya shafe ka don haka wannan darajar ta su ta yana so zuwa gare ka don haka duk abin da Allah ya jarrace annabi Adam da shi to ya yana so zuwa ga iyayensa duka to da wannan kalmar ta isjudu da Allah ya ce wa mala'iku sai wa annabi Adam ya samu izza ya samu ɗaukaka sannan aka yanka masa wurin shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya ce uskun anta wa zawjuka aljanna wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna fa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna kai da matarka a cikin aljanna wannan kaso da Allah subhanahu wataala ya bashi na zama a gidan aljanna ya hore masa duk abin da yake cikin gidan aljanna ya ce ya more a lokaci kaɗan da ya saba wa ubangiji subhanahu wataala sai wannan ɗaukaka sai ta tafi wanda izzar da ya samu ta usjudu sai ta saban sai ya yi ƙasa da shi Allah subhanahu wa ta'ala yace ku sauko. Wa qulna bi tu ba'dukum li ba'din adu. Qulna bi tu minha jami'a. Ku sauko ku duka. Saboda daga daukaka sai yawo kasa kuma. Me ya jawo masa? Shine wannan saba wa Allah da yayi na cin abinda aka ce kai ya ci. Wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Fa asa adam rabbahu fa dawa. Saba masa da yayi to shikenan sai yayo kasa. To shine yake cewa ka ji tsoron saba wa Allah. Duk daukakar da kake ji kana da ita. Duk daukakar da kake ga kana da sa ta hanyar saban Allah, Allah zai wulakanta ka. Ma'ana zai yayo kasa da kai. Duk ni'imar da kake ji kana ciki Allah zai iya kwace ta hanyar saban Allah. Ya laha lahzatan athmarat hararat alqalq alf sana. Yace ya laha ya abin babaki ga wannan dan lokaci kankani. Tunda dan lokacin da suka je gindin bishiyar nan suka ciro shi da Hawwa'u suka ci minti nawa ne? Minti nawa daga cirowar da cin minti nawa suka yi? Lahza ce ikka dan. Tunda suna ci fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma. Suna ci kayan jikinsu duk sai ya cire. Fatafika yakhsifani alayhima min waraqil janna. Suka je suna ta rufe jikinsu, suna ta rufe jikinsu da ganyayyakin gida aljanna. Wannan fa badat fa'u ta'kid ce. Ana suna yin wannan abinda Allah ya hada su din a dan kankanin lokaci shikenan. Sai wannan ni'imar duk ta tafi. Kaga lahza ce dan lokaci kankani ne da zaka yi ka shiga cikin sabon Allah ka more dan lokaci kankani a cikin abin da kake tsakara morewa. Amma awr asmarat hararat alqalq da ta gadar masa da radadi na damuwa tsawon shekara dubu. Annabi Adam alayhi salam an rubuta masa shekara dubu a duniya da bayan Allah ya halicce shi. Allah subhanahu wataala kamar da yake cikin جابر الترمذي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بسند حسن بين أهل الشيش وبنجي سبحانه وتعالى يشاف قد أنبا ينسى سيزرية سقباء لسك بينا أقوى النمتن دقا تكين زرية كانوا بوشين سأقوي فرن حسكي هنا كالكالي سيقوان متن دقا تكين زرية سأقوي hasken da ke tsakanin idanuwansa sai ba sha'awa sai ya ce wannan fa sai aka ce ai wani ne da zai zo da karshen al'ummarka karshen al'ummarka ana ce da shi Adamu ana ce da shi Dawud. Sai ya ce shekaruna aka ba shi ya ce shekara 60 aka ba shi ya ce to a ɗauki 40 ciki shekaruna dubu a ba shi ya cike 100. To shi ne bayan an saukar da annabi Adam alaihi salam ya cika shekara 960 mala'ika zo zai tafi da shi mala'ikan mutuwa ya ce to ai da saura cika manta sauran ai ka kyauta da su shekara 40 din ba ka abin nan ba. Annabi Adam ya ce shi bai san ya haka ta faru ba bai san anyi ba يا من تاشين أن النبي صلى الله عليه وسلم يتشي فنسي فنسيت ذريته فجحد فجحدت ذريته فأخطأ فأخطأت ذريته. النبي آدم يا من تاشين أن الأمة سكون ذرية سوما سكذنتو ما سمنتوا يرنتو سوما سكذن ما سرنتو يكسكولي سوما سكيكسكولي. الشاهد كمان ديزو أتشكم وسور وآيات cewa shekara dubu aka yi masa to shi ne anan yake ishara zuwa ga wannan shekarun shahararat alqalqi alf sana radadin damuwa. Tunda bayan an saukar da shi duniya dole zai shiga cikin damuwar duniya. Duniya ba daidai take da aljanna ba. Allah da ya sa shi cikin gidan aljanna cewa inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tazba'u fiha wala tadha. Na baka inji Allah subhanahu wa ta'ala ce na baka alkawari ba za ka ji yunwa ba, ba za ka yi tsiraici ba, ba za ka ji kishi ba, ba za ka ji zafin rana ba, maƙiyinsa bayan ya ƙi masa sujjada alamar ta bayyana a fili cewa maƙiyinsa ne inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa shi kaga wannan maƙiyinka ne kai da matarka dai da zaku yi kakku ya dai fitar da ku daga aljanna zaka wahala malamai suka ce an danganta wahala zuwa gare shi ba a ce fatashqa ya ba sai aka ce zaka wahala domin wahalar iyali tana kan mai gida shine zai sha wahalar ba dole ya nemo musu ba zaka aka danganta wahalar miji wahalar matarsa ba sai an faɗi shi ta wahalar ba indai yana cikin wahala tana ciki sauraka aka danganta wahalar zuwa gare shi fatashqa sauraka Allah subhanahu wataala ya nuna cewa indai aka fito da kai gidan aljanna sai ka wahala shi ba inda za a je a huta sai gidan aljanna duk wani hutu da ake yi a nan duniya na banza ne hutun jaki ne da kaya saboda haka ana cikin damuwa kar khalaqnal insana fi kabad dan adam haka zai yi rayuwarsa a cikin damuwa ko yana su ko ba su haka zai ci rayuwa to me ya jawo haka yace wani dan lokaci dan kankani da aka yi na saban Allah aka ce abin da yake ka a ci dan kankani dan mintika ko ba yan seconds sun gadar da radadin shekara 1000 saboda kakkare na saban Allah baka san abin da zai jefa ka cikin sanar na damuwa kuma damuwar nan ta dauke ka lokaci mai tsawo wanda dan lokacin da kai ji na saban Allah din in wani dadi ka ji a cikin saban Allah din dan kare kadan ne in kike tashi da wahalar da zaka shiga nan gaba yace ma za la yaktubu bi damin najmi sutur al huzn fi al qusas ajin jam'in qusasa ne qusasa irin takadda haka Osas bai gushe ba yana rubuta sadarori na damuwa bai gushe ba da jinin nadama yana rubuta sadarori na damuwa a cikin yan takardu to bai gushe ba yana ta aikawa ubangiji baya kalaman sa na tuba fa talaqa adam min rabbihi kalimat fa taba alayhi innahu at-tawwabur rahim bai gushe ba cikin damuwa kamar wanda yake sa jininsa yake rubuta takadda yake rubutu da takadda a ci wato yake rubutu a takadda da jininsa haka damuwarsa take a zuciyarsa ta irin ta abinda yayi na abinda yake gani ya saba wa Allah duk da cewa Allah ya yafe masa fataba alaihi Allah ce ya yafe masa zaka duk wanda yayi laifi ya tuba to kamar bai yi ba bal ba bai samu zabi ba kamar yadda ya same shi bayan ya tuba fa sa adam rabbahu fa gawa thumma ijtabahu rabbuhu fa taba alayhi wa hada Allah ce ya saba ubangijin sa ya kauce wa shiriya sannan sai ubangiji ya zabe shi al-ijtiba ya zo ba da al-ma'siya bayan yayi saban Allah ya tuba daga nan sai zabi kuma ya zo masa daga Allah sai zama da ubangiji ya masa wata zaba ta musamman ya nuna ya dora shi akan wata shirya bayan da can ya ce ya kauce wa shirya to yanzu ya dora shi akan wata shirya to shine yake cewa wa ma zala yaktubu bi damin nadami bai gushe ba da jinin nadama yana rubuta sadarori na damuwa fil qusasi a cikin tattakin takaddu wa yursiluha ma anfasil asafi yana aika takaddin nan da suke dauke da tuban da yayi tare da numfar fashi na bacin rai da damuwa da yake ciki hatta ja'ahu tawqi'u fataba alaihi sai da aka kawo masa approval na fataba alaihi to shikenan sai ya samu nutsuwa ce fatalaqa adam min rabbihi kalimati fataba alaihi to na fataba alaihi din shine approval din da Allah ya bashi a takaddun da ya ta aikawa shine tawqi' din dauke shi ne sa hannu sa hannun ana nufin an karba to bai gushe ba cikin damuwa mai tsananciyar damuwa akan abin da yayi na saba wa Allah duk da cewa Allah ya masa uzuri tun farko in ka karanta kissa za ka ga Allah ya masa uzuri cewa fa azallahuma ash-shaytanu anha shaytan ya zamar musu da kafa kaga sai aka danganta laifin zuwa ga shedan ba danganta masa ba sai aka ce ai shedan ne ya zama masa da kafarsa kaga uzurin sa tun daga nan an nuna maka ubangiji subhanahu wataala yana son bawansa to sannan kuma ya samu kalmomin tuba daga ubangijinsa ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أوبنجيجي من ذلك كم إذن بكيمنا غافرا كجكم ومزا مكسن شرك شن أسارنا أوبنجيجي يكر أتوبانسا كمين شي فتاب عليه الله يكر أتوبانسا ويكر أتوبانسا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوى لك أبنجي تتو قصوكو ينزوكم زماء الجنة يا كاري ينزوى تأزوك سدامكم أبنجي ياتان لكسد لسوء لشي تنكا في إيها لتي إني جائل في الأرض خليفة في الأرض يتي في الجنة سوى لك أبنجي يارقا يتعار أبن أحكا amma sai ya dauki wani darasi ya fahimci waye shedan tunda za su yi rayuwa da shi a bayan kasa ta ya zai fahimci darasin ya gane shi sosai shine ya ga yadda ya raba shi da mafi girman ni'imar da Allah ya yi masa ita ce aljanna a lokacin da Allah yake ta gaya masa inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadhha ولا يخرجنكم ولا يخرجنكم ولا يخرجنكم من الجنة فتشقى دول أنا أول أن الله يكي جاء مسا ألوك كم بيسن سبا ألوك كم بيسن بيه يوما با بيسن بيه تلاتي با بيسن بيه كشي با بيسن بيه زافرانا با ألوك كم سورة سكوا يكي جي amma ana gargadin sa cewa akwai wadannan abubuwa suna nan duk wani abubuwa ne da ba za ka ji dadin su ba sai idan ya san su cewa ba masu dadi bane wa allama adamul adamul asma'a kullaha abaya can da Allah ya halice shi duk ya sanar da shi wadannan abubuwa duk ya san su duk suna cikin al asma da Allah ya sanar da annabi adam alaihi salam saboda haka ya san yunwa ya san kishi duk da cewa bai taba jinta ba amma ya san ta ya san kuma wani abu ne mai zafi saboda wannan sunaye duka shine yaran da zai yi magana da shi da abubuwan da zai yi alaka da su a rayuwarsa da Allah ya sanar da shi to saboda haka yanzu da yazo da ya shiga aljanna suka yi wannan karambata da iblis ya ga irin muguntar da iblis ya kulla masa to in yazo duniya zai fahimci cewa wai iblis amma da haka aka turo shi ba tare da an bashi wannan ilimin ba ba zai san waye iblis ba zai san irin girman gabar da take tsakaninsa da iblis ba shi yasa Allah yake mamakin dan adam da ya san wannan labarin cewa ga inda iyayensa suke a farko ga wanda ya fito musu da iyayensa daga aljanna kuma ya ci gaba da mu'amala da shi ya ci gaba da ya bashi hadin kai ya ci gaba da yarda da shi afa tattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa lizalimin badala yanzu kwa riki shedan da zuriyarsa ku rike su wasu abokan harka abokan hulda alhalin makiyan ku ne tun da wannan canji da kuka yi wa kanku tun da wannan irin canji ku saki Allah ku kama wanda yake babban makiyan ku saboda haka Allah ya sauko da annabi Adam bayan wannan bashi darasi fariha iblis bi nuzuli adam min aljanna wa ma alima anna hubut alghais fi aljati khalf ad-dur su'ud iblis yayi farin ciki da sauko da adamu daga gidan aljanna bai san cewa idan mai kaya yana nutso cikin ruwa yana bin duwar watsu masu daraja dan ya ebo daukaka bace mai ninkaya idan ya ci kasa cikin ruwa amma inda yake nufa yana nufan wasu duwatsu masu daraja lu'lu'u da marjan ya fito da su daga kasar ruwa wannan daukaka ce a gunsa ba kaskanci bane amma shi iblis bai sani ba wannan saukowar daukaka ce don kuwa bayan wannan Ubangiji Subhanahu wataala ya zabe shi, bayan wannan abin da ya faru Ubangiji ya zabe shi, sannan abin da ya biyo bayan saban shine ƙara kusantar Ubangiji da shi. Shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa madalla da saban da zai gadar maka da tuba da komawa ga Allah da kaskantar da kai gaba ga Allah, madalla da irin wannan saban, madalla da tir da da'ar da za ta gadar maka da girman kai da jiji da kai, wani in ya fada cikin saban Allah ya farfado, to in ya koma ga Allah ya rike Ubangiji Subhanahu wataala da tuba da istighfari, darajar da zai samu sai tafi wacce yake da ita kafin ya saban. To madalla da irin wannan saban da zai kai ka zuwa ga wannan matsayi. Da yawa daga cikin waliyan Allah waɗanda ake ta faɗa sun kasance a wani lokaci cikin gafala suke, cikin rabkanwa suke, amma lokacin da suka farfaɗo suka zama manyan manyan bayan Allah. In sha faɗar kissar Fudail ibn Iyad, Bishr ibn al-Harith al-Hafi, irin da can mutane ne waɗanda ba su damu da abin nan ba. Abdullahi ibn Maslama al-Qanabi, in ka ji tarihinsu a da, ‘yan abin nan ne ‘yan sharhuliya, babu wani tunanin Allah da lahira a gabansu, amma cikin ƙanƙanin lokaci suka farfaɗo sai ga sun zama yawan waliyan Allah, kuma darajarsu sai ta fi kafin su yi saɓin. To idan saɓan Allah ya kai mutum zuwa ga wannan daraja ta komawa ga Allah da riƙe Ubangiji Subhanahu wataala, to madalla da irin wannan saɓan. Wani kuma bautar Allah ce ta sa masa jiji da kai da nuna isa da yi wa mutane ganin ɗaya ahu ba ya ganin kowa da gashi, yana rena ibadar kowa, yana rena tsoron Allah kowa, shi kuma Allah ya rushe masa ibadarsa saboda wannan, ya kaskanta a gaban Allah. To tir da irin wannan da'a za ta sa maka girman kai da jiji da kai. To shi Iblis sai wa gani yake yi kamar wata nasara yayi, yana farin ciki. Annabi Adamu an tattaro shi da matarsa an sauko da su ƙasa, bai san cewa wannan ƙasar da yayi ba ɗaukaka ce zai fara samu a cikin ta. Kam baina qawlihi li Adama inni ja'ilun fil ardi khalifa wa qawlihi laka اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. كدوبة تدرد تكي تكان فدر الله سبحانه وتعالى ديه النبي آدم ديه جمد النبي آدم لوكتين إني جائل في الأرض خليفة. الله تشوى زي سنيا حليفة أبا ينكسى زي سنيا شهليفة أبا ينكسى saboda saukowarsa don ya zama khalifa a bayan ƙasa ne, kaga ba kaskanci ba ne. Shi kuwa duba abinda Allah ya ce masa, izhab faman tabi'aka minhum, ka je da kai da wanda suka bi ka, fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mafura, jahannama ce makomarku, ita ce sakamakonku, sakamako cikakke. Ka duba tazarar da take tsakanin waccan magana ta annabi Adam da Allah ya gaya masa da wannan magana da ya gaya wa Iblis, saboda ka wane ne ya kaskanta a cikinsu? Iblis ya kaskanta. Haka wani farin ciki ya kamata, wani farin ciki zai yi kuma. Ma jara ala Adam huwa al-murad min wujudihi, abin da ya faru ga annabi Adam alayhi salam da ya kasance a gidan aljanna da wannan lokaci, sannan a sauko da shi saboda abin da ya yi na laifi, shi ne daman muradin halittar tasa. Tun lokacin da Allah zai yi shi cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa, sauko da shi ya zama halifa a bayan ƙasa, mai maye gurbi a bayan ƙasa, shi ne muradin halittarsa. Saboda haka ba wani abu ba ne wanda daman can Ubangiji bai tsara shi ba, daman can tsararre ne, hakan shi yasa aka yi shi. Amma ya shiga gidan aljanna na wannan lokaci saboda ya ɗauki wani darasi. Sai ishara zuwa ga hadisin Abu Huraira da yake cikin Sahih Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi law lam tuzribu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqawmin yuzribuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum yace da rantsi da wanda raina yake hannunsa law lam tuzribu da ba za ku yi zunubi ba to da Allah ya tafiyar da ku ya kawo mutane da za su yi zunubi su nemi gafara Allah ya gafarta musu wannan hadisi shine wasu bata gari suke dauka in za su yi sabon Allah sai tuno wannan hadisi sai to Allah ya ce ba ba ma sako zai tafiyar da mu saboda ka Allah ba yana son mu rika sako an ce akwai wani malami haka ya rika yau ya rika yi in zai saba wa Allah sai ya ce wa almajirinsa kaga annabi ya ce in Allah ba ma sako ma Allah zai halaka mu wanda shi kuma hadisin abinda yake ishara zuwa gare shi shine cewa Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam amma ya san da kasawar dan adam da kasawarsa akwai san da zai kasa yayi wani abu cikin rashin sani ko cikin gafala na saban Allah to amma zai nemi gafarar Allah kuma zai samu ta daukaka da tafi waccan da yake kai kafin yayi zunubi shine yasa anan Ibn al-Qayyim ya ishara zuwa ga wannan hadisi saboda haka abin da ya faru ga annabi Adam alayhi salam wata kaddara ce da Ubangiji ya rubuta domin ta zama sanadiyar samun wata daukaka kuma a bayan kasa ta hanyar komawa ga Allah da istighfari da tuba zuwa ga Allah da samun zabi da Ubangiji ya masa domin Allah ya ambaci zabin sa bayan yayi laifi ya kauce wa shari'a ce fa asa Adam rabbahu فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فعصى آدم ربه آدم يا سبا ربه أبنجنسا فغوى سيكوشي وشريا ثم اجتباه كاغد كلمة ثم تنانون تراخي وانا أبو بايا يافارو سيكوما زابا يبيو بايا سوى لك الاجتباء زابا أبنجن ديمسا جاء أقبه جاء عقبة ابن عصيانه معصيته باين ياي سابن زابن يزو مسا سورة هكا أبنجي دي سارة وانا دو هكا وانا شيني مراد انسا يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها يا آدم كك دامو كك شقا دامو دباتي لي دنا شي لكي كفتدك تشكي ba wannan ayar zai ishara zuwa gare ta zai ishara da qul nahbitu minha ku sauko daga ciki amma ukhruj minha wannan iblis aka gayawa ukhruj minha maz'uman madhura ka fita daga aljanna kalma ukhruj ta zo ne kan shedan qala fahbit minha fa ba yakunu laka an tatakabbara fiha fa ukhruj innaka min as-saghirin قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين صور هكا انا زي اشاره ني زوا غا قلنا بطو منها جميعا ان الله يجيكو سوقو daga cikin ta gaba daya فلك ولصالح ذريتك خلقتها كك شغراكي da damuwa da Allah yace ka fito daga aljanna ko ka sauko kasa shine ibtu minha ka sauko kasa domin dan kai na halicci kasar daban da kai da zurriyarka dan ku na halicci wannan kasar saboda ka dan me zaka damu akan abinda na halitta saboda kai ya adamu kunta tadkhulu alayya dukhulal muluki ala almuluki ya adamu adam farko kana shigowa waje na shigowa sarakuna ga sarakuna واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك ايو ذاك شغو من شغوار باي ga sarakuna wato yanzu ka cika bawan Allah domin sauko da kai a ƙasa ubangiji subhanahu wataala ya lizumta maka ayyuka dai kaza bar kaza yi kaza bar kaza imma ya ce dan kun minni huda fa man fa'ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa saboda ka ubangiji ya hado shi da wani tsari na kaza bar kaza shine wannan huda din ubangiji ya hado shi da tsari wannan tsari shi ke tabbatar da shi bawan Allah ne a da can lokacin da yake aljanna babu wasu abubuwa da aka dora masa in banda kada ku sanci wata bishiya guda daya, amma yanzu ga dokoki na Ubangiji ya saukar masa da su, saboda haka yanzu zai shiga ga Ubangiji gurin Ubangijinsa ne a matsayin bawa, kamar yadda kowane bawa yake shiga wajen mai gidansa. Zamantowarka bawa na Allah kuwa daukaka ce, zamantowarka bawa na Allah subhanahu wataala daukaka ce. يا آدم لا تجزى من كأس زلل كانت سبب كيسك. يا آدم كك جامو كك شك جامو سولا كاكم قدي كاكم قدي كوفن كسكولي دكي كانت سبب واتو كيسك ودوانن كم قدر كوفن دكا كم قدر نكسكولي دكي يا آدم تشيني سبب ka kara samun hankali da wayo, ka gane wane ne makinka. Fa qad istakhraja minka da'al ujubi, ko fa qad istakhraja minka da'ul ujubi, kuma ta yi zama istakhraja shine ka'as din. Zai magana asalin in wannan magana duka Ibn al-Qayyim ya rairayo wasu abubuwa ne ya kara nashi daga maganar Ibn al-Jawzi, zamu yi ishara zuwa ga wannan baga ganin waɗannan duka yawancin su na Ibn al-Jawzi ne cikin littafin sa al-Burhaj. To a can istakhraja minka da'al ujubi wa albasaka rida'al ubudiyya, yace lida'an nusuki, wannan kun wannan abinan kofi daya da ka kwankwada na kuskuren da kai shine ya fitar maka da cutar jiji da kai da take tare da kai da za ta iya samun ka cutar jiji da kai, ya kuma sanya maka mayafi na bawan Allah, domin lokacin da kake gidan aljanna babu maganar taklif, babu maganar yi sallah yi azumi yi kaza yi kaza yi kaza, babu wannan. Zaman ka a cikin wannan lokaci yayi an daga hannu, to ina gama kwana anan yaso insha Allah karatu na gaba sai mu ci gaba. أبينا بك فقال لي ألا أبا ملادا أبينا بك ينكس كل ألا في منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.